السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. Ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa tattara mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na jibuis da ke nan gidan Mar Rabi'u Abdullahi Bena na zanga cikin garin Zuru karamar hukumar Zuru jihar Kebbi Najeriya. Da kuma wannan ta'alim da aka yi wanda muka saurari dan uwa Alaran Mamalan Hamza Ahmad Ibrahim daga garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya. Allah ya saka mishi da alheri. Ya tattauna abubuwa masu dama tun daga abin da ya shafi aƙida zuwa abin da ya shafi ibada, kuma ya yi magana a kan abin da ya shafi zamantakewa da tarbiyya. Ƙarshe ya ba mu wani tukuici na muhimmancin tafiya neman ilimi. Ya kuma yi kira cewa wannan fa'ida da kuke samu kowane mako a wannan masallaci daga shi jagoran gurin Sheikh Imam Rabi'u Abdullahi Bena da sauran mutane da suka zo domin fa'idantar da ku, bai kamata a ce ku kadai kuke amfanuwa da wannan ba. Ya ce 1 to 10 kowace ɗaya daga cikinku ta gayyato mutane 10 su zo ainihin domin sauraron waɗannan fa'idoji. Wannan magana ce mai kyau mai muhimmanci da musulmi ba marauci ba ne. Idan ya samu alkhairi ba ya binne shi daga shi sai shi a'a abin da yake yi shi in ya samu alkhairi ya dashi a cikin mutane daka wannan muhadara da ya gabatar Allah ya saka mishi da alkhairi addu'in da yi a cikin muhadara ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba har ila yau gaba na amsa tambayoyi ina so yi dajiya akan abubuwa guda biyu da zumuna sallar azhar kamar na ji waɗansu ana cewa sai su sallah sai suka ce ai su sun riga sun yi sallah ma'ana kafin su zo sun yi sallah a masallatan gosu ko a gidajensu a matsayinsu na mata sai na tuna wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan abin da suka yi shine waɗansu suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a masallacin wata rana ya yi sallah ya idar bayan ya yi sallama sai ga wasu mutane guda biyu can gefe sai tambaye su ya ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba a wata riwaya sai ce awa lastuma musliman shin ku biyan nan ba musulmai ba ne sai suka ce musulmai ne mu ya rasulallah sai su mai hana ku yi sallah tare da mu sai suka ce kada sallaina fi rihalina gabanin mu zo nan mun yi sallah a gida da haka da muka zo sai ba mu sake yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su koyarwa wannan koyarwar ita ce tasri za ta sulala ta kwarara ta shiga cikin al'umma gaba daya sai ce idan kun yi sallah a masaukinku ko a gidanku sannan sai kuka zo ka tara ana yin sallah to kuma ku yi wannan sallar za ta zamanto nafila gare ku a kan wannan kenan idan mutum ya yi sallah ta farilla a wani wuri ya ji wani masallaci ana sallah ba da zai yi tsaye ba ko ya nemi wuri ya zauna a zai yi wannan sallar tare da waɗanda ya zara suna sallah shi za ta zama nafila gare shi to wannan na son ne dajiya a kan wannan tun lokacin da muka tattauna to kuma shaidan ya mantar da ni abu na biyu da ya son yi dajiya kan sai zo muna sallah na ji wata ‘yar uwa bayan mun tafi za mu yi ruku’u ta ɗan rugo da gudu har ma ko ta yi cikin da gona abu na ta ce subhanallah ta yi maganin ki kenan Allah ya sauke ba dan kan miki magana baki na ya kama ki ba da dakin dan fadin bakin din yau wato amma ga da miki fada Allah kiyaye ga wannan da sai sai tana mun wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sai in an tayar da sallah ku zo sallah din kuna cikin nutsuwa kada ku je mata kuna gaggawa amma adrasu fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abin da kuka riska tare da limamin sai ku sallace shi abin kuma da ya kubce muku ya saraya ya gabata ba ku riga ku riske shi ba tare da liman shi kuma sai ku cika sashi ba ramawa za a yi ba cika sawa za a yi ma'ana kamar yanzu mun yi sallar la'asar raka ɗaya ta wuce ki ko ta wuce ka to idan aka tashi cika sawa ci gaba za a yi da sallar wannan da aka samu tare da liman ita ce ta farko wadda ka samu ta gaba ta biyu wadda ka samu ta gaba ta uku wadda ka sa wadda ta ba wadda baka samu ba ita ce ta hudu yanzu a wajenka za ka sallace ta matsayin raka ta hudu kamar inda ka samu sallolin gaba ɗaya ko rukunin gaba ɗaya kamar inda kai kadai ne ko ke kadai ke shi ke sallah za ki raka biyu ki zauna ki yi tahiyya ki miƙe ki kawo raka biyu ba tare da sura ba ki zauna ki yi tahiyya ko ka zauna ki tahiyya kai sallama idan kamar magariba ce to waccan da za a aika sallah a bayyana za a bayyana karatun ba a boye za a bayyana za a yi karatun idan isha ce to ita ma ba biyu za ka yi a bayyana ba ko kun ka gama ka ramo ta a bayyane a'a ita ma boye za ka yi ta za a boye karatun ne wannan shi ke hada hancin hadisan guda biyu ruwaya ɗaya da ta ce fa'atimmu ɗaya da ta ce faqdu saboda ita itimam shi itimam ina ɗaukar ma'ana mai faɗi shi kuma qada ina da kuntatacciyar ma'ana to mai faɗi ko shi yake ɗaukar mai yalwa a mai kunci ba shi ɗaukar mai yalwa to sannan bil munasaba na ce a ɓoye za a kawo karatun da yawa da suka aka ce ɓoye karatu suna fahimtar karanta wasiƙar jaki wato kawai mutum ya ja yi tsaye gum da baka wani ma har daɗe bakin za ka ga yana yi wayan sai a ɓoye yake karatu a'a shi karatun da yake ya ɓoye karantawa ake ba inda ake ji ba ba wai a zuci ake karatun ba da aka an samu kurakurai da yawa wajen fassara aka ce tafsiri sai a ce a zuci sai mutum ya ga ta a zuci zai karanta alhali asali innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al lisanu 'ala al fuadi dalila ai dama ita magana a zuci take harshe ta fantanta ne ke ke bayyana ta to duk maganar da mutum bai furta ta ba to ba magana ba ce wannan tunani ne ina na cikin zuciya abinda mutum ya furta shi yake cewa magana da haka wannan fassara ta daidai kiskirri a ɓoye ma'ana na yin karatun amma ba za a yi ba shi kuma sirri sirran shi magana hawa uku ne da shi akwai a'la sir wa huwa adna al-jahl akwai awsat sir akwai adna al-sir a'la sir bayyana magana ko koya magana da aka yi mafi girma a sama mafi tsayi shine mutum ya yi magana inda mutumin da yake gefansa na dama ko na hagu zai iya ji amma wanda yake gefansa wancan ko wannan ba za su ji ba to wannan kuma shine adnal jaha na ka ce a bayyana magana wannan ita ce kuma mafi karancin bayyanawa ka yi karatu ko ka yi magana inda wanda yake gefanka na dama zai iya ji gefanka na hagu zai iya ji amma wanda yake gefansu shi ba zai ji ba to wannan shi ake cewa da shi a'la israr wa adna al-jahl sirri na biyu sirranta magana ta biyu shine ka yi maganar da idan ba ka matsa kusa da mutum ba ko ina damanka ko yana hagunka ba zai ji ba amma ba laifi zai iya jin wata dandana ta ka koyi gane kana magana to sai adina sir koyewa ta ƙasa wadda babu sirri a sirranta magana a cikinta sai tunani shine mutum ya furta maganar da bakinsa zai gaya mutane wane yana magana amma kunansu ba zai iya ji ba an fahimta to a sirranta karatun sallah ba a san a yi na ƙarshen a ƙasa ba a san kuma a yi ƙarshen a sama a koyaushe wanda ake yi na ɓoyewa ta tsakiya da kuma ɓoyewa ta sama wadda ita ce farkon bayyana wato bayyana da aka yi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yazo ina yin sallah ai ne ke boye karatu suka ji yana bayyana aya ɗaya ko biyu su ji shi kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ce na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan magariba sai na ji shi bayan fatiha ina karanta fadar Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سيتي هذه شيء نكرة تقولنا الآية وكينا ودينا نمنا سرا تاوالا أكي الشيوى أنا بغنى نعفن أو تطلق في إسرار دكما أعلى الإسرار na wata bungaya da Allah ya nuna jagora ya dora ma akan daidai wannan aiki da shi malam yake yi Allah ya taya shi Allah ya kama mishi Allah kuma ya saka masa da alheri ya ji kan magabata ya mana arzikin gamawa da duniya da imani da lafiya wannan ta ce assalamu alaikum mace ce mijinta ya yi tafiya bai war mata kudin cefane ba ita kuma dama tana kasuwanci sai kayan kasuwancinta ya kare sai ta ce masa za ta je ta sayo domin ta samu abin da za ta ci sai ya hana ta idan ta je ta yi laifi na daga haƙƙin miji a kan matarsa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ba ta fita daga gidan mijinta sai da izinin mijinta idan ta fita ta yi laifi amma a lokaci na larura kamar wannan idan babu wanda zai je so mata dole sai ita musamman kuma ga shi bai ban mata ita abin da za ta rayu a kansa wannan kayan sana'ar ko daga wannan sana'ar take samun ta ci samun ta sha ta yi magani to babu laifi ta fita ta je ta siyo ko ta saba wa Allah su bai'a Allah ya kara mata yadda mijinta ya mutu ya bata tana da gona ko yana da gona lokacin girbi yayi za ta je ta girbe sai aka hana ta sai ta je ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ta je ta girbe saboda ba wanda zai je girbi sai ita to da haka malamai suka ce idan akwai larura da za ta sa mace ta fita ko da mijinta bai mata izini ba za ta iya fita amma da larura larura kuma wanda take mai karfi kamar irin wannan in ba ta je ta siyo ba sosai da yan jarin za ta cinye idan ta cinye jarin shi kuma ɗabi'arsa yana tafiya ya bar ta bai bar mata abin da za ta ci ba to gaba da mai za ta ci da haka sai ta je ta siyo bisa larura amma ta ji tsoron Allah wannan larurar ya zamanto iya abin da ya fitar da ita kenan da haka iya abin da za ta yi kenan ina fatan mun gane wallahu a'lam to ina ga iya tambayar da okay to ga wata tambaya nan ta ce assalamu alaikum yaushe watan Zulhijja zai fara kuma wasu ayyuka na ibada mutum ya kamata ya yi a cikin waɗannan kwanuka watan Zulhijja zai fara lokacin da aka ga jinjirin watan kuma watan Zulƙa'ada ya ƙare ana tunani watan zai kare ranar 29 ga watan nan ranar Lahadi mai zuwa zai yi kira ranar Litinin 29 shine ranar Lahadi 29 kenan ga watan Zulkaada in an ga wata da musulunci dole sai an ga wata sannan a yi lissafi wannan kalanda da ake yi ba za a dogara da ita ba dole sai an ga wata to yin an ga wata ranar Lahadi to Litinin ɗaya ga wata kenan idan ba a ga wata ba to Litinin za ta zama to 30 ga wata ta yadda ranar talata za ta zama to ranar ɗaya ga wata da haka ba za mu ce za a ga wata rana kaza ba ko ga lokacin da Zulkaada zai fara har sai an saurari sanarwa daga shugabanni daga sarkin musulmi ya sanar cewa an ga wata in an ga wata shi kenan in ran Lahadi ne to Litinin da ya ga wata in ran talata Litinin ne to wata ya su kai kwana 30 kenan da haka talata da ya ga wata da mako da ibadun da ya kamata a yi a cikin wannan wata na Zulhijja to kowane aiki na alkhairi ana buƙatar a yi shi a wannan wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min ayyamin al'amalu as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki daga cikin kwanaki da aiki na ƙwarai ya fi soyuwa a cikinsa zuwa ga Allah kuma ya fi alkhairi fiye da aikin ƙwarai da aka yi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhijja hadisin Nana Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda da Nana Hafsa Allah ya ƙara mata yadda da wasunsu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa annabi yana azumtar waɗannan kwanaki na farkon watan Zulhijja tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar 10 ga wata ranar sallah amma zuwa a sako daga masallacin idi da an sako daga masallacin idi to shi kenan sai ya sha ruwa kuma Allah zai ba da ladan azumi cikakke a cikin waɗannan kwanaki akwai azumin arfa wanda ake ranar 9 ga wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ranar arfa rana ce da Allah yake alfahari da ita da bayansa akan mala'iku lokacin da aka hau kan dutsen arfa aka tsaitsaya Allah zai kalle su ya ce waɗannan bayina ne me suke nema za su ya Ubangiji sun taho ne suna neman gafararka suna neman rahama kaza kaza sai Allah ya ce to inni ushhidukum anni qad ghafartu lahum to ne da ina kafa ku shaida ku mala'iku ni Allah na gafarta musu da aka rana arfa rana ce mai kima mai daraja da aka annabi yana azumtarta har ya ce ma azumtar rana arfa ina kankare zulubin shekarar da ta gabata wasan talbafiya da wadda ake ciki wasu malamai sun ce albafiya wadda ta wanzu ma'ana ta gaba to da aka azumtar rana arfa na daga cikin sunnoni masu ƙarfi a waɗannan kwanaki guda 10 ana sanyo ya ta karatun alƙur'ani tasbihi tahmidi takbiri hailala hauƙala istighfari tuba zuwa ga Allah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sadar da zumunci kyauta sadaka kwanakin ko aikin da duk mutum ya yi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 to sai kuma Allah ya taimake shi waɗansu kwanaki irinsu sun zo sannan ya samu ladin da ya samu na aiki da ya yi a cikinsu. Amma an haɗe misali da a cikin waɗannan kwanaki guda goma da mutum zai ce subhanallah sau ɗaya, to an tattare waɗanda ya faɗa tun daga wajen kwanakin da garin 11 ga wata kenan kashe garin sallah har zuwa baɗi wannan watan ya ƙare, Muharram ya ƙare, Safar ya ƙare, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada. Duk su ƙare, ba zai samu in an haɗa tasbihin da ya bai kai lada da alkhairi da sanuwa zuwa ga Allah ba kan wannan guda ɗaya da ya cin wannan waɗannan kwanaki guda goma. To kun ga akwai falala kenan da yawa. Da haka ne wanda Allah ya rayar da shi ya ga lokacin sai a taya shi murna. To sai dai da yawa za a taya su kuka ne. Saboda wani sai kwanakin ma su zo su wuce bai ma san sun zo su shige. Bai tsaya ya yi abin da ya kamata ya cikin su. Da haka kwanaki ne masu kima masu daraja. Kada yi wasa da sakaci da su. Kuma yawai ta'addu'a ta ƙwarai a cikin kwanakin. Kwanakin ba su da sa'anni a cikin kwanakin shekara. Don magana mafi inganci a cikin maganganun malamai, yininnikan kwanakin sun fi daraja a kan yininnikan kwanakin kwanaki goma na ƙarshen wata Ramadan. Amma dararen kwanaki goma na ƙarshen wata Ramadan su kuma sun fi alkhairi a kan dararen waɗannan kwanaki. An gane bambancin ko? Ai, a kullum awa 24 ai yanki biyu muke da shi. Akwai yankin safiya, akwai yankin dare. To dararen Ramadan na ƙarshe sun fi kima da daraja a kan dararen goma na farkon watan Zulhijja. Amma yininnikan daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana, to na waɗannan kwanakin guda goma na farkon watan Zulhijja sun ɗari daraja da ƙima a wurin Allah fiye da kwanaki yininnika na kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Me isa dararen waɗancan kwanakin suka fi alkhairi a kan waɗannan darare na waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja? Saboda cikin waɗancan kwanakin akwai Lailatul Qadr da Allah ya sifanta ta da khairun min alfi shahr. Amma a waɗannan su kuma manzo Allah ko kuma mai isa aka ce yini na waɗannan kwanakin ya fi na ƙarshen watan Ramadan? Saboda su kuma annabi ya ce ma min ayyamin al'amal as-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. In dai ayini ne mutum zai wani aiki da Allah da ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah, to bai kai aikin da ya yi a cikin waɗannan yininnika na farkon watan Zulhijja. To da haka malamai suka haɗa hancin waɗannan nassosi kuma suka ba mu mafita ba tare da an samu damuwa. Da haka dararen ƙarshe na watan Ramadan ake so mutum ya rayar da dararen da ibada. A yininnikan farko lokacin Zulhijja su kuma ke so mutum ya rayar da yininsu da ibada. Ina fatan mun gane. Wallahu a'lam. Wasu bayan Allah sun ba da 200 suna barar addu'a, to Allah ya biya buƙatu. Ga suna. Assalamu alaikum, malam muna son a gwada mana yadda sujada da zaman sallah suke. To ai wannan ɗazu muka yi ku? To kun ga wanda idan haka ba a son makara zuwa makaranta. To wadda take nan sai ta nuna musu. Ke assalamu alaikum, malam ni ce nake da yaro bai da lafiya ya kai shekara 15. To idan ina sallah sai ya zo gabana kuma ina da ƙaramin yaro sai ya rike shi ko ya ɗauko wuƙa ya nufato ƙanin shi, to malam ya zan yi? A take rike shi, sallar ba za ta hana ke ba za ta sai ki bashi sai yi wancan din illa an gane ku shi kuma yaron Allah ya bashi lafiya ya kamata ma'arabi idan ya zo sai a gaya masa
don
ki kawo shi wajen ma'arabi a duba shi a lallai akwai matsaloli na jinnu tare da shi saboda haka a yi kokari a yi masa magani kuma zai samu lafiya da sha'ani shi ne za ka yanke ba wai sai kin fita daga sallar an gane ya ce tana tambaya ne ya sallar take sallar tana ne ba sai kin fita daga sallar ba sai ki zo ko ki ɗauki yaron ko shi ki kwace makamin a hannun kuma ki ci gaba da sallar ki an gane ko da haka babu sallar dai ba ta baci ba sai dai idan ganin haka kuma kin juya al-qibla baya to wannan kuma sallah ta bace amma ina gaban ki kamar da yake faɗa ki taho ki zo ki kwace makamin a hannunsa ko ki ɗauke yaron to wannan babu ne shi an gane wallahu a'lam yace ba a sallama idan za a yi wannan aikin a ta gama sallan ne a cikin sallah take saboda haka ba za ta sallama ba sai ta gama sallata gaba daya sannan wannan ko bil munasaba ana yi za ka ga mutum an tada yana sallar nafila misali sai kuma ya tuna wani abu ko kuma yana ma sallah ko ce yana sallah kawai sai ya tuna wani abu sai ka ji ya ce assalamu alaikum to daga me ya sallama idan za ka fita daga sallah ba don ta ƙare ba fita kawai za ka yi an gane ko ba a sallama idan za ka fita daga sallah ba don sallar ta ƙare ba to kawai fita za ka yi wani ya yi irin wannan sai na tambaye sai ya ce to malam ai kada mutane su ɗauka kusa ka yi kamar kunya kenan to ba a kunya a addini an gane to dai ainihin wato idan mutum zai fita daga sallah wadda ba ta ƙare ba fita kawai zai yi sai a ga ya bar sallah ɗin ba a yin sallama domin fita daga sallah sai idan sallah ta ƙare sai assalamu alaikum malam menene hukuncin sakin mace tana al'ada wannan saki ne na bid'a Allah ya dan umar Allah ya ƙara masa yadda ya taɓa sakin matarsa tana al'ada Umar ɗan Khattab sai ije ya kai wannan bayani ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce murhu falyuraji'aha umarce shi ya mayar da ita thumma yunfiq sannan ya riƙe ta hatta tahir wa tatahur thumma tahir wa tatahur ثم يطلق وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أمرتي شيء ما يرديتا هرتي العادة انت يا العادة تيطركي سننت يا العادة سننت فاكي تيطركي سننت سكيتا وانا اتتي إدى دعال لا يؤمرني أسكماتا أكانتا kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsu al idda ya kuma su imani in kun ta saki ko ya kai wannan annabi in za ku saki mata ku sake su akan iddar su kuma ku lissafe ku kididdige idda din da aka malamai sun kasa saki gida biyu akwai at-talaqus sunni akwai at-talaqul bid'i at-talaqus sunni saki na sunna akwai at-talaqul bid'i saki na bid'a wanne ne saki na sunna shine sakin da mutum iwa matarsa a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba tsarkin da bai kwanciyar aure da ita ba misali mutum yana so ya saki matar shi sai da ita wancan na'am in kin ga al'ada wannan watan ki sanar da ni. To in ta sanar da shi ta ga al'ada, sai to in kin samu tsarki ki sanar da ni. In ta samu tsarki ta sanar da shi, to kada ya kusance ta da kwanciyar aure, ba kar ta kwanta wuri guda ba, ba kar ta yi masa abinci ba, ba kar a'a, amma dai saduwa irin ta aure kar su yi har ta sake ganin al'ada. In ta ga al'ada ta ga tsarki ta yi wanka ta samu tsarki, sai ce to wance ya sake ta ko na sake ta? Yawa ya sake ta ko? Yawa to ka gani. Don san shi sake ba a wasa da shi. Yawa kada wani ya je kulla ma tsakar ba da karɓa ba. An gane to shi sai ce ya sake ta. An gane ku. Ce wance ya sake ta. Saboda haka sai ya bata takarda ko ya gaya masa da baki. To wannan shi ne sakin da Allah ya yi umarni a saki mata a kansa. Duk sakin da ba wannan ba, to sunansa sakin bid'a. Misali mutum ya kwanta da matarsa, shi kenan ‘yan sai sai ta al’ada sai sake ta. Ta wannan sakin na bid'a. Me yasa ake son sai an yi wannan? Saboda da yawa mata suna yin wannan kuskuren ba su kaɗai ba har likitoci. Suna yin kuskure. In mace ta je awo sai ta biya ta yaushe da sharbanki da ganin al'ada, in ta ce wannan watan ne ban gani ba, sai su ce ta wata ɗaya kenan. Ko ba haka ba ne, wata biyu ne. Da haka sai ka zo ka zo da baki shargalle, za matarka za ta haihu a watan cika-ciki, sai ta zo sai ta haife maka a watan sallah. Ko ka dinga tunanin rago biyu. To kai yanzu ya za ka yi, kai da kana da za ka yi abin nan sai a watan cin jela za ta haihu, yanzu ta zo ta haihu, yanzu rago nawa za ka yanka? Allah ya sa an gane. A'a ba haka ba ne, in mace ta ga ba ta ga al'ada ba wannan wata, to cikinta wata biyu ne. Saboda ai hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalli ilayhi al-malak wa yu'maru bi 4 kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Dayanku ana hada halittarsa a cikin jikin mahaifiyarsa kwana 40 zai yana maniyyi. Sai ko ya kwana 40 yana gudan jini. Sai ya kwana 40 yana tsoka. 40 sau ku kwana 120 kenan. To a wancan 40 da ya na farko yana maniyyi, yanzu bai fara iya tarar jini ita da shi da karbata gobe inda jinin zai rinka shiga ba. To kun ga cikin ya shiga wannan watan, an kwana 30 kun ga wata ɗaya ya ƙare, to zai zo ya shiga wannan na biyu kwana 40 lokacin da zai kwana 80 ya ɗauko kwana 10 a can, ya zo ya ɗauki kwana 30 a nan a wannan watan, ai ƙarshen jini zai zo mata, to ba za ta ga jini ba. Saboda me? Yanzu ya zama alaƙa. Taruwar da yake maimakon ƙwansan da yake taruwa in ya tashi bakinsa ina wajen mahaifa ai mafitsara ya fito, to yanzu bakin ya koma cikin menene mahaifa. Saboda haka yanzu wannan shine zai dinga dira ina dira ina dira jakar da mane yake ciki, yanzu bakinta ya bude. Saboda haka jinin yana rayuwa ina ƙaruwa ina ƙaruwa, in kwanakinta na al'ada na watan da ba suka zo ba za ta gani ba. Amma wancan wata tunda bai fara ɗaukar jinin ba za ta gani. An fahimta? Lokacin da ina maniyyi kwana 30 in farko ai za ta yi jini, amma kuma cikinsa ya shiga sama. A kwana 40 na biyu shi ne jinin da zai zo mata na gaba, yanzu bakin mahaifar ya riga ya buɗe. sannan jakar da jini yake taruwa dan ya fito ta mafitsara yanzu bakin sa ya juya dama an aje shi ne a wata abin nan idan mahaifa akwai da a ciki to shine abincin sa na farko saboda haka zai ka danga karba dan haka da ake cewa gudan jini scientist suka ce ba wai gudan jini yake komawa ba alaka kunga mazala da yake malamin kimiyya ne sai ce alaka alaka ana nufin ratayen abu kamar wata jaka na karate ita an fahimta to amma at the same time kuma shine cloth da ake cewa da shi gudan jini din da mazala ya faɗa alaka kuma laraba ma suna faɗa suna nufin wannan to da haka wannan jinin da ya taru na al'ada shine yake ɗauka to sai a gani shi ya zama kamar jini to daga nan kuma zai shiga 43 wanda za a aiko masa mala'ika ya busa masa rai a tsaga namiji ne ko mace a fitar da halittu a yi kaza a yi kaza kuma a rubuta abubuwa hudu arzikinsa aikinsa ajalinsa da kuma kasancewar ta ɗan wata ko ɗan aljanna an fahimta saboda haka wannan watan da bata ga jini ba yanzu cikinta wata na biyu ne ba wata ɗaya ba ne to da haka mutumin da ya saki matarsa a wancan lokaci to yanzu ba za a yi saurin fahimtar tana da ciki ko ba ta da ciki ba to da haka sai a ce in kin abin nan sai ce in kin ga jini wannan watan ki sanar da ni wata na gaban in ta ga jini to wannan yana nuna tunda bai sadu da ita ba a waccan saduwa da suke ciki bai shiga ba wannan kuma dama bai sadu da ita ba wannan tana ciki ya shiga saboda haka ba komai a cikinta saboda haka sai ya sake ta mecece hikima da ta sa aka ce kar ka saki matarka a irin wancan yanayi saboda in ka saki matarka a irin wancan yanayi tana da cikinka baka san tana da cikinka ko ba ta da shi ba da ka zo ka sake ta sai bayyana kuma tana da ciki to ɗawainiyar ta fadu tana kanta saboda ne ɗanka da yake ina yake cikin to yanzu shi kenan za ta zo ba za ta kirga maka tuwo ba ba za ta gyara maka shimfiɗa ba in mai maka wanki ce ba za ta yi maka ba kuma kai dole kai mata duk abin da ka saba yi mata sai Bahaushe ya ce ba kira ne ya ci gawayi to amma duk da haka da dai ɗanka a jikinta a ta kira kenan da haka za a ci ma gawayi to amma tunda za a iya cin abin nan za a samu abubuwa da yawa da za ka amfana da ita ita ma ta amfana da kai me zai sa ka takaita a kanka wannan sannan shi ɗan da yake cikin cikinta ina da haƙƙi kai tun ina ciki ya dinga jin numfashinka a kusa da shi ba wai ta kaɗai ba shi ɗan naka ina da haƙƙi a kanka a matsayinka na uba ya ringa jin numfashinka a tare da shi kuma ina da buƙatar ka ringa ba shi abinci ya samu ruwan jikinka ya samu abincin jikinka to shi ne sai a samu yaro mai nagarta mai kuzari mai kazar-kazar mai ƙwaƙwalwa mai hangen nesa mai tunani wanda ake kasa tantance cikin iyayensa waye fi so uwar ko uba tama lokacin da ka ban mata shi to wani kuma kai sa'a ba sai ta zanye shi da aka sai ka zo ga shi kana so ya sai maka dawa amma ta hana shi kuma ya hannu kuma ba shi da damuwa ka ci ko baka ci ba shi ba damuwar sa ba ci saboda ne kai ma a lokacin da yake bukata ka baka damu da shi da aka waɗanda abubuwan yan uwa masu albarka musulunci yana da hange mai zurfi da aka yake shar'anta su da aka kada ka saki matarka irin wancan lokaci ka ci gaba da zama da ita misali ko da ba za a yi wata mu'amala ba tsakaninku da ita za ku zauna ai dole za ku rayu dai ɗaki ɗaya dole za ka yi mata magana za ta yi maka magana kun zama a ƙasar musamman nan ƙasashenmu muna da wata mummunar ɗabi'a wai idan aka yi aure aka rabu sai ka ga abin ya zama wani yakin badar mala tsakanin ɓangarori guda biyu kamar Abu Jahal da Annabi wannan ba daidai ba ne mutumin da ka aure 'yarsa ya auren maka da ita ai kun zama inda mutunci ai ba zancen a koma abokan gaba kuma aure mu yadda rai ne da shi kamar da dan adam yake da rai an bayyana aure inda dan adam yake da rai haka aure yake da rai in kwanan mutum ya kare akon da yake kara masa kwana haka aure yake da haka kamar inda ba za ka yi fushi da wanda naka ya mutu ba sai inda za ka dinga gaba da Allah tunda ka san Allah shi yake kashewa to bai haka nan in aure ya mutu kar ka tsaya kana wata gaba kana ba dadi gaskiya ne ba dadi amma kuma ya za a yi kawai kwana ya kare za a ci gaba da rayuwa ba za a ci ba ba za a fasa ba to da haka shikenan to wannan shine saki na sunna kuma ya fita ya saki a yi saki ɗaya ko saki biyu amma ka rayu ko gaba ɗaya sannan idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya bai da buƙatar da ya dawo da ita kar ya ƙara wani ya ƙyale ta ta gama idda ta je ta yi aure saboda igiya ɗaya ita ce take riƙe aure duk ragowar guda biyu supporters ne amma ɗaya ce take riƙewa inda kake gane wannan in ka saki mata saki biyu akwai ragowar igiya ɗaya sai duniya ta tashi da kayar an fahimta saboda haka igiya ɗaya ce take rage aure da haka to sai mu lura da irin waɗannan abubuwa kar a saka fiye da ɗaya to wannan wannan saki shi ake tare da shi sakin bid'a sakin bid'a shine mutum ya saki matarsa a tsarkin da ya sadu da ita a cikinsu saki na daga cikin sakin bid'a mutum ya saki matarsa saki fiye da ɗaya a lokaci guda to yanzu menene hukuncin sakin da aka yi sakin bid'a shin sakin yana nan ko baya nan sakin ya afku ko bai afku ba da ai muke tambaya ba ni ko ba zan gaya muke wanda yake so sai ya tambaya shi ma sai a gaya to sadaka na saba wanda ya saki matarsa saki na bid'a sakin ya yi saboda hadisin Abdullahi ɗan Umar ɗin ya ce wannan sakin an tambaye shi an lissafa maka wannan sakin a cikin jumlar sakin da kai wannan matar sai ce eh sakin na bid'a ne amma kuma duk da haka ya kenan mutum ya sadu da matarsa ya saki matarsa a tsarkin da ya sadu da ita a cikinsa ko gabaninsa ya yi sakin bid'a amma sakin ya yi ya sake ta saki biyu amma saki irin na sunna ma'ana a tsarkin da bai sadu da ita ba an yi wancan an kuma yi da saki ɗaya ya yi ya zama sakin sunna sai biyu to ya zama bid'a ballantana idan ya yi uku an fahimta to da haka sakin da duk aka ce babu wannan sakin in mutum ya yi shi ba ana nufin babu shi bane bai afku ba abinda ake nufi ya saba wa Allah da yi inda Allah ya ce a yi ba to amma kuma ya ne to idan muku gane ba bari ba ku misali mutum ne ba ya sani sai zai fada kwata za a zarge shi a ce kai wani ne ya saka fada kwata a yi masa fada a hankali zuwa zai ana ɗago shi ana wanwanke masa ana sannu malam sannu barka da arziki ba ka dai rauni ba ko ana min matsa shi kawai muna ganin su zai zai tsalle dam sai fada cikin kwata to wannan ɗan asara ne zai ɓata hannunsa kun fahimta to wancan hukuncin sai ya fada ne kwata ana ba shi baki wannan kuma ya fada kwata ba wanda ya ba shi baki kuma ma yana ganin ina ma dai ko ina ma da ya tashi jamtin nan kansa ya bugi an fahimta kaga wancan dokokin sun fada fata to kamar haka ne mutumin da ya saki matarsa saki na sunna shi abin yabo ne dan rabuwa da matar sai dole rabuwa da mace kaga mutum ya rabu da matar shi to sai dole dan ba wata mace da za ka aura ba ka san to a ce ka rabu ne ta kuma sai bila mahala ba inda za ka yi to don haka wannan da yi haƙura ya san kaddara sai ta ubangiji ta riga ta rantsa babu yadda za a yi sai an rabu ake ba shi haƙuri kuma da wahala wata jarrabawa ta biyo bayansa amma wanda ya saki matarsa irin wancan saki na wulaƙanci to abin zargi ne kuma sakin yana na yana bin shi da haka bil munasaba masu cewa ai saki uku a zamanin manzo Allah da zamanin Abubakar da shekara biyu zamanin Umar duk saki da yake ɗauka daga baya Umar ya tabbatar da shi saboda haka in suna so mu ce a koma in mutum ya saki matarsa saki uku sai a ce ai saki ne na bid'a da haka za a iya mayar da ita a'a kuskure ne wannan fatawa ce ta kuskure yanzu hukuncin musulunci shi ne wanda duk ya saki matarsa saki uku sakin yayi bid'a kuma saki yayi saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ان امرتك دبن سنه دبن سنه خليفه فينا شرييو ايتي كوسا درتكو بشيجس معنا كوريكي سنه سموتو كاربا كركو يدا ربا كودس فداك داي daga cikin khulafa ar-rashidin idan ya hukunta wani abu da nassu annabi yace abu sunnah نبيو النبي يوارى أبو بكر وعمر ياتي عليكم بسنة اللذين من بعد نا أمرتك دبن سنة وأنم ودابي لسكي بايانا كما أنت بما ذال الله سوى يفتيت أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر فكنا عبند أمر السنة تبدأ من الكراشي بداعة تسنن شي أمر بن أما تأكين أكو ina da wani specification annabi ya ce ba sa hada hanya da shedan abu na hudu lokacin da Umar bai wannan abin ba shi kadai iga dama bare yayi ba a'a mutane ne suka ringa gaggawa wajen zartar da yin saki dan sun san in ya saki matarsa ba so malala gashin tinkiya za a ce saki daya ne to saboda haka sai suka ringa yi suka yawaita suna tayi sai mutum ya zo ya ce ya saki matarsa saki goma wani ya ce ya saki matarsa saki ɗari wani ya ce ya saki matarsa daga gidansa zuwa gidansa adadin takin to saboda haka sai Umar ɗan Khattab ya ga abin ya yi yawa sai kira sahabbai da suka saura a lokaci irin su Usman dan Affan irin su Abu Ubaidah bin al-Jarrah irin su Zubair bin al-Awwam irin su Abdurrahman dan Awf irin su Ali dan Abi Talib irin su Sa'd dan Abi Waqqas irin su Sa'id dan Zayd irin su Abdullahi dan Abbas manyan sahabbai izo aka zauna sai ce da su mutane sun yi gaggawa cikin abin da Allah ke da buƙatar a yi abin nan sauƙi ko lankanji a cikinsa a game da harkar saki me kuke cewa afala mumdihi alaihim saki uku nan da suke ba ma zartar da shi ba a kansu mace duk wanda ya saki matar saki uku sakin yayi ta haramta gare shi har sai ta aure wani miji a bayansa sai suka ce ya amiral mu'minin ai haka nan bayan an yi wannan magana an karkare sai kuma Abdullahi bin Abbas ya ce to kuma ga ƙarin shawara amiral mu'minin yace me jeje yace duk wanda yace ya saki matarsa fiye da saki uku a zartar masa da saki uku ragowar kuma abin da ya ambata na adabi ai masa bulala a bayan shi in ka ce ka saki matarka saki goma to ta haramta a kanka da saki uku za ka sha bulala bakwai a bayan in ka ga damar sake ta ɗari
in ga dama sake ta malala gashin tinkiya sai a zo iya rayuwar ka ya taimaka maka bulala harkar mu ah to ai an maka ba da sauki zai iya bulale ka ne adadin malala gashin tinkiya ai wannan sai an sai dan abi ka Allah ya raka shekarar dubu a kabarin ka kunta kullana ne maka bulala dan zaka shine an fahimta to da haka wannan masu cewa Umar ne wannan abin kamar ya kawo ta sabon shari'a na ba da ita kawai lokaci ne ake jira in yayi azartar da shi ina fatan mun bani saboda haka wanda ya saki matarsa saki uku wannan tasa akwai masu gyaran aure sai a ce wai za a gyara to gyara kai ko barna an gane to da haka dai ainihin wato wannan shine game da abin da ya shafi saki a takaice idi biyu ne akwai saki na sunna akwai saki na bid'a wanda yake na sunna mutum ya sadu da matarsa akwai saki matar da zai saka a tsarkin da bai sadu da ita ba a cikinsu wannan watan da bai niyyar ya sake ta ba har sai da ya riga ya kwanta da ita to ba wannan sakin al'ada da ta gani zai sake ta ba a sai ta ga al'ada ta biyu inda daga wancan tsarki da ta gani da wannan al'ada da ta zo mata bai sadu da ita ba to in ta ga jini ta yi tsarki to sannan ne zai sake ta ba da ta ga jini zai sake ta ba a sai ta to ai ta yi wa Allah ya canza masa ra'ayi ko ya ji cewa to ya haƙura ina fatan mun gane wallahu a'lam Allah ya mana jagora dora makon daidai ya miki abin da musulunci da musulmai wannan ƙoƙari da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar da shi Allah kuma ya karɓe shi na bai kishiyoyi da suke wa mijinsu asiri ita ce matar da suka yi asirin a sake ta ya wannan sakin yake shi ma ya yi an gane sai su je su ɗauki nauyin zunubi na abin da suka yi arna ne dama sun zama arna wanda ya yi asiri da a saki abin nan ya zama arni Allah baya amsa addu'a da aka yi mummuna ki je kina addu'a ki ce Allah samu jina wance ya saki wance Allah ba zai amsa wannan addu'a saboda barna ce an fahimta barna ce ba daidai ba ne da haka Allah ba zai amsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ansar addu'a ɗayan ku malam ya'jil malam yad'u bi qati'ati rahim muddin mutum da ya gaggawa yake da zuci ba muddin da ya addu'a da abin da yake katse zumunci ba ne katse zumunci saban Allah ne mutum ya ce Allah sawance wa mai saki wance kuma Allah ya ce ya amsa bari ya sake ta Allah ba zai wannan ba saboda saban Allah ne shi kansa Allah baya son sakin an fahimta saboda haka wannan Allah ba zai amsa ba to sai ta je ta yi wani surkulle ta yi wani saddabaru ta yi wani abin da mijin unconscious ya zo ya saki matar shi to sakin ya yi amma ya ta kuma ta ɗauka ta naɗa ainihin gammo na zunubin da za ta ɗauka Allah ya sauke to Allah ya mana jagora ya daura makan daidai wa sallallahu wasallim wa zid wa barik wa akrim mani'in ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا هادي يا سلام يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله